Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a can jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM din duk a Niger da ma shafin mu na Facebook Live ko kuma shafin mu na voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Alhamis 30 ga watan Maris na shekarar 2017, muna magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba, inda yau zamu magana game da annobar cutar sankaro da ta bulla kasashen mu, wanda a yanzu haka ta halaka akalla mutane 269.
Shin yaya yanayin yaduwar abin ne a garuruwan jama'a?
Karamar hukumar mulkin mu ta Dange Shuni na ɗaya daga cikin garuruwa da ke fama da wannan cutar.
Hakika cutar sankarau cuta ce mai saurin kisa, musamman a wannan lokaci na zafi. To amma cikin ikon Allah, mu a nan jihar mu ta Katsina har yanzu ba a samu rahoton bullar cutar ko ina ba.
A gaskiya sai gwamnati da hukumomin lafiya sun tashi tsaye sosai fa dangane da wannan cuta ta sankarau.
To a Sokoto kuma wakilin mu ya halarci taron manema labarai da ma'aikatar lafiya ta jihar Tai.
Wannan cutar wata sabuwa ce wadda ake kira type C a turance, wacce type A ce aka yi fama da ita. To wannan ta zo da sabon salo, saboda haka ita ma sun je sun nemo maganin ta, kuma yanzu haka ana nan an bada ita, ana bada ita kuma a wuraren da duk lamarin ya faru nan aka fitar da karfi. Waɗanda duk ba su kamu ba an tabbatar da cewa an yi musu, sannan kuma an bada su a asibitoci da sauransu.
Kai amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter a game da yadda muke son jin yanayin sankaro a garuruwanku.
Anjima za mu ba ku damar kiran mu ta waya don mu ji daga gare ku akan lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-2655.
To tambayar da muka a shafin na Facebook da Twitter ita ce game da cutar sankarau da ake fama da ita a wasu kasashe ko kuma irin su Najeriya da ma Niger da labarai suke bullowa. Shin ya abin yake a bangarorin ku inda kuke al'umma? Ga amsar shi.
Sakon farko daga Gazali Muhammad ADC Shuni yace a karamar hukumar mulkin mu ta Dange Shuni na ɗaya daga cikin garuruwa da ke fama da wannan cutar, amma gwamnatin jiha tare da haɗin gwiwa da local government sun yi kura sun kawo magani da likitoci ga mutanen da wannan annoba ta shafa. Garuruwan su ne Dange, Bayo, Fajaldu. A gaskiya wannan cutar ta sankaro ta yi sanadiyar rasa rayukan yara masu yawa a waɗannan garuruwa da na lissafa.
Sai jine da Adamu Doro yace salamu yau da gobe. Hakika cutar sankarau cuta ce mai saurin kisa, musamman a wannan lokaci na zafi. To amma cikin ikon Allah, mu a nan jihar mu ta Katsina har yanzu ba a samu rahoton bullar cutar ko ina ba. Da wannan nake kira gwamnatin mu ta Katsina ta ƙara azama wajen daƙile duk wata cuta da za ta kawo al'umma barazana, domin kuwa an ce rigakafi yafi magani.
Sai Shehu Adamu Rajau yace a gaskiya sai gwamnati da hukumomin lafiya sun tashi tsaye sosai fa dangane da wannan cuta ta sankarau, gani yadda a kullum a nan karamar hukumar ta Rajau ake safa da marwar kai waɗanda suka kamu da wannan cuta asibiti. Wasu sun tsira, wasu kuma idan lokaci yayi babu magana. Baya ga sauran ƙananan hukumomin da ke jihar mu ta Neja, inda can ma tana can tana ta barna.
Sai Sani mai lange-lange yalwa yace ni kam nayi ta jin ciwuka masu nasaba da zafi, amma ban taba ganin mai saurin ganin kisa irin wannan ba, sannan kuma ciwon ya zo cikin yanayi na rashin kuɗi, da fatan Allah ya kawo masu fama da shi sauki.
Sai Sa'adu Sa'idu Daura ya ce, yau da gobe hantsi leka gidan kowa. Mu dai a nan yankin mu na masarautar Daura, mu dai sai godiya ga Allah don wannan cutar ta sankarau. Allah ya sauke mana ita, babu ita, su ma masu fama da ita Allah ya kawo musu ƙarshen wannan annoba ta sankarau mai saurin kisa.
Sai Sale Muhammad Sale Damari ya ce, yau da gobe mu dai a nan yankin mu ta Adamawa, zuwa yanzu babu wanda muka ji ya harbu ko ya hallaka sa. Fatan mu Allah ya mana katangan karfe tsakaninmu da cutar, amin. Wanda suke fadi tashi da ita kuma Allah ya yi musu amin.
Sai Abubakar ya kai ce, yanzu haka aboki na tukur yana nan kwance a gida, wuyan shi sai dai ya kalli santa ba dai ya kalli gefe ba.
To Allah ya sauke.
Amin.
Sai Aliyu Adamu Turabu ya ce, yau da gobe ikon Allah, hakika muka a nan yankin mu da sauki idan akai la'akari da sauran wurare, domin ko babu mutum ko daya da wannan cutar da ya kamu da wannan cutar.
Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi ya ce, salam yau da gobe, mu dai a jihar mu Kano ba ma fama da wannan cutar ta sankarau, duk da cewar muna cikin yanayi na zafi sosai. Da fatan Allah ya nuna mana ƙarshen sa lafiya. Nagode ku tashi lafiya, Usman Maryam da Safina.
Sai babba da Suleiman na fada ya ce, alhamdulillahi mu dai kam a nan karamar hukumar na fada ta jihar Gombe Najeriya, ma'aikatan kiwon lafiya da ma kungiyoyin wayar da kan al'umma suna kokarin fadakar da al'ummomin gari da na kauyuka hayoyin da za a bi domin kare kai daga kamuwa da wannan mummunar cuta ta sankarau. Tun bayan jin labarin bullowarta a wasu jihohin arewa masu yammacin kasar nan, da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen duk abin da ya fi ƙarfin mu, amin.
Sai Babangida Aliyu Rajau ya ce, gaskiya yanzu cutar sankarau na matukar sallwantar da rayukan bil'adama. Ko a nan Rajau, wani yaro a unguwan bayan gareji Rajau da kadan ya tsallake rijiya da baya.
Sai Aliyu Guda ya ce, ina addu'ar Allah ya ba waɗanda suke fama da wannan cutar, Allah ya ba su lafiya. Haka ne ina kira gwamnati da ta samar da magunguna ga marasa lafiyan, don na ji wasu al'umma a jihar Zamfara na korafin cewa magungunan ba su iso gare su ba.
Sai Laul Ahmad ya ce, salam yau da gobe, mu dai a nan yankin mu na jihar Zamfara, gaskiya abin ya yi kamari dangane da irin mace-macen da ake fama da shi sakamakon wannan iftila'in. Kuma wannan bai rasa nasaba da irin yadda gwamnati ke tunkarar matsalar, domin yadda masu fama da matsalar suke kokawa akan rashin samun magani a asibitoci, ya kamata gwamnatin jihar Zamfara ta yi wani hubbasa na samar da maganin kyauta ga masu fama da lalurar.
Sai Mai Nasara Meril Asada ya ce, salam yau da gobe, hakika muna fama da wannan matsala ta dan sankarau. Muna kira gwamnatin jiha da ta tarayya da su ƙara kaimi wajen shawo kan wannan dan sankarau.
Sai Ibrahim Abdullahi Yusufari ya ce, sankarau cuta ce mai illa, amma a karamar hukumar Yusufari babu wannan cuta a yanzu dai.
Sai Sa'idu Sabo Ayo ya ce, yau da gobe ita wannan cuta ni dai a namu yankin na karamar hukumar Ayo a jihar Jigawa da sauki, amma kiran da zan yi wa ita gwamnatin jihar Jigawa da ta yi kokarin rigakafi.
Sai Baba Gana Alhaji Dabuwa Goro ya ce, filin yau da gobe muka a nan jihar Yobe abin da sauki, amma duk da haka ba za mu yi kasa da gwiwa wajen daukar matakan kariya ba.
Idan muka koma shafinmu na Twitter, Ajamilu Muhammad G ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa, a gaskiya wannan annoba da ta bullo ba karamar cuta bace, Allah ya kawo ƙarshen ta.
Sai Atbajo Gahaladi ya ce, muka a nan yankin mu na arewa maso gabas abin da sauki, muna fatan a shawo kan cutar arewa ta yamma.
Sai Alshehu Fulani ya ce, hakika ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi su tashi tsaye wajen baiwa asibitocin karkara tallafin magani.
Sai daga karshe @iro_kekura ya ce, gaskiya mu a nan Rugan Ardo Hassan Kekura Awe Local Government Nasarawa State babu, kuma muna roƙon mai duka ya kiyashe mu. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
Usman ya tattauna da wakilin ma a Sokoto don jin wani taron manema labarai gwamnatin jihar ta yi a yau.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malam Murtala Faruk na san yana, barka da warhaka.
Yawwa Malam Kabara Sanu da fama.
Yawwa, to dazu kamar yadda muka yi magana da Commissioner Dr. Kakale na lafiya na jihar Sokoto, yace suna wurin wani taro, har yace to ai kai ma kana wurin, nace to bari sai mu tattauna da kai in an gama muji a ake ciki wani taron manema labaran da suka yi. Menene yake faruwa game da maganar sankarau ne da ake ta samu bullata a wurare daban-daban a Najeriya har da Sokoto a ciki?
Yawwa, alal hakikanin gaskiya ita ma'aikatar lafiya karkashin jagorancin shi wannan commissioner Dr. Balarabe Shehu Kakale ta je ne ta yi wa manema labarai bayani cewa kwalliya ta soma biyan kudin sabulu a kokarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi
na yaki da wannan annoba ta cutar wato sankarau da ta barke a nan jihar Sokoto. Ma'aikatar ta lafiya ta bada bayani ne akan wato matakan da ta dauka, kuma abinda ta ce yanzu ita kan za ta iya cewa insha Allah ta gano bakin garin lamarin, kasancewar dama ka san wasu matsaloli ne suka gita waɗanda ba a saba da su ba, wanda shine ya kawo wannan matsala din.
Ta ina ne ya bayyana muku cewa kulliyar na biyan kuɗin sabulu misali kamar magunguna ne, a'a ta tsaya ne, a'a yaya?
Eto, akwai abubuwa guda 11 da yace ma'aikatan lafiya ta dauka wato matakai kenan. Waɗanda waɗannan matakan kamar yadda ya bayani su ne suka sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Daga cikin su dai na farko akwai wato fadakarwa, wato ingantacciyar fadakarwa a lungu da sako na jihar Sokoto nan. Sannan kuma akwai wato tabbatar da cewa an inganta cewa jama'a su daina a kwana a wurare da ake da cinkoso da kuma wuraren da babu iska mai busawa haka mai bugawa ta kowane bangare. Haka kuma sun ba da hankali sosai ga sha'anin abin da ya shafi tsaftar muhalli, wanda suka ce yana ɗaya daga cikin abin da ya ba da dama saboda wannan cutar an san tana da matsala inda babu tsafta. Haka kuma babban muhimmi shine wato ba da ƙarfi ga allurar rigakafi kamar yadda yayi bayani rigakafin da aka bayar dama wanda yanzu haka za ta iya yin shekara 10 kuma iyakar ta yanzu shekara 3 kaga akwai sauran shekaru 7 amma ta kare saboda wannan cutar wata sabuwa ce wanda ake kira type C a turance, waccan type A ce aka yi fama da ita, to wannan ta zo da sabon salo, saboda haka ita ma sun je sun nemo maganin ta, kuma yanzu haka ana nan an bada ita, ana bada ita kuma a wuraren da duk lamarin ya faru na aka fitar da karfi waɗanda duk ba su kamu an tabbatar da cewa an yi musu, sannan kuma an bada su a asibitoci da sauransu. Sannan akwai zagaye da suke yi wanda kusan kullum ba wai sai abin da ya faɗa ba, duk wanda yake jihar Sokoto yana ganin zaka gansu ayari ayari an yi nan da kabar wurin, kuma zaka ga wani wuri da motocin daukar marasa lafiya asibitocin tafi da gidanka kenan, wanda zaka ga a gaban mota ce buɗaɗɗiya dauke da dimbin magunguna, su kuma waɗannan dauke da ma'aikata da sauransu sun biyo baya aje wannan wuri aje wannan wuri, kusan duk asibitocin da ke jihar Sokoto kaman motocinsu na ɗaukar marasa lafiya gabaki ɗaya aka yi abin nan Bature ke cewa mobilization, aka tattara su wuri ɗaya da su ne ake wannan amfani da su ake wannan hada-hadar.
To amma misali su mutanen garin ƴan jarida da kuke zagayawa kukan ga alamar cewa suna jin abin da ake faɗa ɗin suka kuma yi?
Kwarai da gaske ai yanzu abu ne wanda ya kasance kaman jiki magayi Malam Kabara, saboda yanzu mutane yanzu ba sai ka faɗa duk da mutumin karkara yanzu a nan Sokoto ba sai ka gaya masa cewa tsaftar muhalli tana da muhimmanci ba, to da alama sun riga babban ma abinda ita ma'aikatar ta lafiya ta dauka ci gaba ga wannan yekuwa da take kamar yadda ta yi bayani wa manema labarai, shine jama'a sun karba kira idan aka yi la'akari da yawan jama'ar da ke ziyartar asibiti da sun ji wani alamu na koda ba wai an tabbatar cewa cutar ta sankarau ba ce, a da sun ji wani alamu kamar ciwon kai ko wani abu, zaka ga komai zama mutum zaman wuri karkara an yi gaugawa an je asibiti an kai mara lafiya.
To yanzu kuma misali a cikin rahoton misali kamar yadda cutar take ta shiga ko kuma ta shiga mutane din har ake samun wannan nasara, yara fa me labarin yara kanana?
Idan ma wannan cuta yara tafi kamawa kuma su ne ta hilahantawa, to abinda kenan ita ma'aikatar ilimi ma'aikatar kiwon lafiya ta yi kokarin ganin cewa su waɗannan yaran an bada abin nan a rigakafi musamman ga yankunan da al'amarin yayi kamari, tunda kaga cuta ce wadda tana iya yaduwa, saboda haka ayi kokari a ga cewa an dakatar da ita, sannan kuma an maida hankali sosai a lokacin da ake kokarin dakatar da ita kuma ana yi wa waɗannan magani. To wannan dai shine abin da ita ma'aikatar lafiya ta ce ta yi domin ganin cewa ta kare yara musamman daga kamuwa da wannan cuta. Sannan kuma akwai rigakafi wadda kamar yadda nace maka an kawo sababbin magunguna na ita wannan sabuwar cutar ta type C, saboda haka yanzu ita ce ake kokari a ga cewa an maye gurbin duwancan maganin na type A da inda duk ake da shi a asibitocin nan da shi wannan sabon maganin kamar yadda aka samu shi.
To jiya naji da ne maka waya ka garzaya Zamfara don ka ga me ke faruwa, me ka gano a can?
Eto, a jihar ta Zamfara ma al'amarin dai ana iya cewa ya dan fara lafawa, duk da yake dai har yanzu ana samun ko kuma har yanzu akwai ƙananan hukumomi da dama waɗanda lamarin ya yi ƙamari. amma dai a iya cewa ita ma yanzu kamar an yi hawan, yanzu gangara ne ake. Ita kanta a can ma gwamnatin jiha ta kafa wani ƙarfan kwamiti, bata bar wai ma'aikatar lafiya da aikin kaɗai ba, ta kafa wani ƙarfan kwamiti a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar, ta yadda za a yi yaƙi da wannan wanda kuma an so magunguna an zo su ne kwamitin yake ɗauka, tare da ƙwararru ana bi ƙasa-ƙasa yanki-yanki ana tabbatar da cewa ana ba da shi ga waɗannan mutanen.
To sai mu ce mun gode sosai Malam Murtala da ka samu lokacin zuwa can Zamfara ka kuma zagaya a cikin Sokoto, sai mu ce Allah Ubangiji ya kiyaye gaba.
To amin Malam Kabara, ina godiya ƙwarai da gaske.
Madalla, to mu zama lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin. Amin, amin summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa.
Tamadalla. Muna tare da likita Salihu Ibrahim Kwaifa na asibitin Garki da ke Abuja don jin yadda alamomin suke da kuma kare kai daga cutar ta sankarau.
Salamu alaikum likita.
Alaikum salam.
To barka da warhaka, mun gode ba da ansa gayyata cikin gaggawa.
Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Yawa, kana jin mu ko? Hello? Yawa, nace ga mu a cikin shirin a game da maganar cutar sankarau. Da farko wace shimfiɗa za ka yi mana, menene ita wannan cuta ta sankarau ne? Hello? To ina ga fa.
Kamar akwai matsala.
Layin shi ina ga yana dan
tutu da sankarau.
To hello? Hello?
To
ina ga mun fara sashi, amma dai muna tare da kamar yadda muka ce ne likita kuma
wanda yawa
Kwaifa, wanda dama abinda muke son mu sani Maryam, kin ga misali
me ke jawo,
yawa menene yake jawo wannan ciwo, kuma menene alamunsa? Saboda kin san mutane ana ta magana cewa rashin sanin alamun wannan ciwon yana zama matsala sosai
sosai.
Yawa,
hello,
yawa, to hello, ina ga mun sake samu. Assalamu alaikum, kana jin mu?
Alaikum salam.
Yawwa, to yanzu muna jin ka radau. Da za a yi line yana tutsu.
Yawwa.
Allah sarki, muna godiya sosai da ka sami ansa gayyata mu cikin gaggawa.
To madalla.
Yawwa. To da farko wanda sosai shimfiɗa za ka yi mana akan maganar sankarau din nan da muke. Shin mecece cutar sankarau ta kai
shi? Shi ciwon sankarau wani ciwo ne wanda yake ya ta'addabi kowa, yara da manya. Wato ciwo ne wanda yake wata ƙwayar cuta bacteria ake kira da ita turanci Neisseria meningitis. To ita wannan ƙwayar cutar ne idan ta shiga wato cikin jikin ɗan adam ta ta'addabi ƙwaƙwalwa da laka, sannan kuma da fatar da take rufe da ƙwaƙwalwa da laka gaba ɗaya. To ana samun wannan cuta ne ta shaƙar iska. Wato ta fi addaba mutane wanda yake suna zaune a cikin cunkoso, wato inda ke babu tsaftace muhalli. To idan an samu wanda ya kamu da wannan cuta, to takan iya yaɗu saboda ana shaƙa ne ta iska. Wato sannan ta yaɗu ga jama'a gaba ɗaya har ta abin nan ilahani.
Wani zai iya sa wani kenan?
Hello?
Na ce wani zai iya sa wani kenan?
Yawa, wannan ya sa wani.
To misali wannan ɗazu a cikin rahoton wakilinmu yana magana
don likita ko kamar kaga wannan cutar ta sankarau ba yau aka fara samun ɓarkewar cutar ba, amma sai gashi wannan shekarar abin ya yi tsanani sosai, har mutane 269 sun mutu a Najeriya. Inda ninkin ya sun ninka kusan taso 8 kenan fiye da yadda aka samu mutane da suka mutu a bara. To me yasa haka ne, me jawo wannan?
To ita wannan ƙwayar cuta da ke wato addabar bin adama ta ciwon sankarau iri-iri, akwai nau'i na A ko A, akwai B, akwai C. Yawanci annoba takan aku ne daga bazuwar ɗaya daga cikin uku ɗin nan. To ta bana ta canza yanayi, dama akwai garkuwa. To yawanci garkuwar da ake samu idan aka yi allurar rigakafi takan kare mutum daga dukkan nau'o'in guda uku. To amma akan samu canjin yanayi na wannan ƙwayar cutar, kasance wataƙila garkuwar ta yi rauni, ko kuma saboda yanayin canza yanayi na ita ƙwayar cutar, kasance garkuwar da aka yi ta alluran na baya ba su da tasiri sosai ga wannan. To yana yiwuwa shi ne ya kawo wato ta bazu sosai haka sai wannan ta'adin.
To kamar yanzu wannan ita rukunin da ake cewa daga C din akwai wani abu a ciki. C din ta canza ne, ta ƙara ƙarfi ne, a'a ta rikida ne, yaya abin yake?
Duk ƙwayar cuta yawanci takan rikida, saboda ita ma suna son ta rayu ne. Ba ta san a halaka ta gaba ɗaya, dole suna son ita ma 'ya'yanta su rayu, su bazu a cikin duniya. So takan canza yanayi, ta kasance tana iya wato kaucewa magungunan da ake amfani, kuma garkuwar da aka yi a kanta takan iya kauce mata saboda canza yanayi, saboda ita ma tana son ta rayu ne. Eh, to takan canza nau'i.
To ta canza shi, sai ta
canza. Ana da shi mutation turanci. Mutation takan iya canzawa daga yadda aka santa.
To menene alamun ciwon in mutum ya kamu da shi?
Menene
alamun ciwon?
Yawwa, to ciwon sankarau yakan fara ko mashashara, daga nan a samu ciwon kai, akwai amai, sannan a samu ciwon kai wanda yake sauka har a wuya, kasance wuyan mutum ya karkace, ba zai iya juya wuyan ba, mutum ba ya san rana sosai, kalli rana. To idan ya ci gaba yakan sa mutum ya fita yayi hayacinsa. Kada kasance mutum ya fita wato cikin hankalinsa, yakan buge shi haka. Sannan kuma idan ya yawa ya wuce ba a magani ba, yakan haddasar da wasu abubuwa. Yakan ɓata kunne, yakan sa mutum ya samu matsala ta gaba da jikinsa, ɓarin cikinsa, yanayinsa duka.
Da wato zai iya shafa ko'ina.
Ko ina jikin mutum.
To misali in mutum ya ji waɗannan alamu, me ya kamata ya yi?
Da ka ji wannan abu, ya kamata mutum ya garza asibiti ya samu rakar, saboda a masa magani. Saboda ko maganin da ake allurai da ake bada magunguna suna aiki sosai, kuma suna yi.
Yau to kamar yanzu dama a tambayar da nake son ma in ce, to maganin in an yi shi, menene ƙarfin nasarar da ake samu? Misali a ce ka san nasara ko rashin ta an ana maganin an ji.
Ya batun rigakafin ma.
Yawwa, magani idan an karɓi da ciwon a asibiti aka samu sa fiye da kashi 90 a cikin 100.
Sukan kai labari.
Ya ka samu nasara. Dalilan ne kawai ke ci gaba su haddasa da wani abu daban. Amma ƙwayar cutar tana jin magani sosai, ƙwayar cutar.
Wato bata, in aka je kaso 100 akan sami 90 a cikin nasarar su warke.
Ko abin da fi haka sai su warke.
To haka
shi. Inda mata ta riga ta yi ta aji, har ta ji cikin mutum har ta shiga wani yanayi. To amma idan mutum farkon jin alamun ka yi asibiti tun ba karfin jikin mutum ba, akan samu nasara ƙwarai da gaske.
To likita, ya batun rigakafin yara ake ba mu wane, ko har manya ma suna samu?
Duka, da yara da manya duka. Shekara biyu abin da sama duk ana masa rigakafi.
To shi kuma ya zai ba mutum kariya ne rayuwar shi gaba ɗaya, ko yaya abin yake na tsawon wani lokaci?
Ya danganta da yanayin rigakafin. Yawanci shekara biyu, uku, har biyar. To amma a samu sabuwa da ke har shekara bakwai. To amma dai wanda aka saba da shekara uku zuwa shekara biyar. Ba na sa a sake sabon allura.
To a matsayinka na likita, akwai wani abu da kake ga mutane ko kuma hukuma ya kamata ta yi game da maganar dakila wannan annoba?
Wato yadda Allah ya kasar mu kamar afirin arewa. Wato akwai wani yanki ne na nahiyar Afirka wanda ke yamma, za a ce ga hamada, sub-Saharan Afirka, wanda ya taso daga wajen Senegal, sama Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chadi, har Cameroon. Shi wannan yankin layin ana ce da shi wato layin sankarau, wato meningitis belt. saboda yanayin kura da ka fito daga hamada da yanayin zafi yanayi ka canza na a yi sanyi a yi hunturu a yi zafi to shi wannan belt din shi ne dama aka san cewa da wannan ciwon sankarau ika daga shi wannan yanki gaba daya ba Najeriya kaɗai ba har wasu abu makwabtan ƙasashen Afirka waɗanne bayani waɗannan to dama shi yakan zo a matsayin annoba ne. Ko lokaci ta yi ƙarfi ta yi tasiri lokaci ta zo kawai sha ta wuce da kuma dai tabbatar ta yi tasiri da yawa to babban abu shi ne faɗakarwa faɗakarwa mutane a wayar kan mutane su san illar wannan ciwon kuma su san mahimmancin kariya da tsaftace muhalli da mahimmancin kwanciya ba cunkoso ba a buɗe abin nan tagura na gida da ƙofofi da sauransu saboda iska ya dinga juyawa. Mutanen da aka mutum ɗaya da alama a gaza da shi asibiti saboda a tantame menene ke damansa shi wannan ciwo ne na sankarau ko wani abu daban idan ciwo ne na sankarau sai a sanar da hukuma saboda ta fara shirye-shiryen allura daga kafi wanda ba su kama ba da sauransu a iya kuwa ko ina a sani.
Na gane to amma misali gwamnati akwai abin da ya kamata ta yi?
Eh shi ne banda ita ta sanar da jama'a a wayar jama'a kuma ta wato wadatar da magunguna na rigakafi sannan kuma asibiti idan ciwon ya riga ta bulla a safin magungunan da za a amfani da su na magnetic ciwon.
To likita kafin mu rufe bari mu dan kira wata lamba da kila masu sauraron mu ɗaya tana ba su wahala duk ko da mutum ɗaya biyu mu ɗauka mu ji in yan suna da wata ƴar tambaya da kila wani abu da suke son kila likita ya gaya musu akwai lambar mu ta sai a nemi alamar tarawa ɗaya sai a sa 202 sai a sa 6119 zan maimaita alamar tarawa ɗaya 202 6119 3149 an gwada wannan an samu to likita zai ansa koda tambaya ɗaya ce dai akalla to likita wannan duk magana na meningitis da ake ta yi akwai wani kila hasashe da za a iya kila ko a likitance da kila mutane suka yi za a iya cewa kila wata ran ba za a yi ba
saboda akwai wato alamun cewa waɗansu cututtuka da aka yi tsaye aka faɗakar kuma aka ta haitsaye a kan daga kafin su an kawar da su a bayan doron ƙasa to shi ma akwai hasashen idan aka ci gaba daga kafi aka ci gaba da faɗakar wa mutane suka fahimta suka sani saboda babban illa ta ce mutane su kamu da ciwon ba su ma san ciwon ba shi ya bazu to akwai wannan fatar cewa a nan gaba idan mutane aka wawa musu da kai suka ilmanta akan ciwon za a iya gama kowa da kan abin da daga kafi saboda idan aka wafa daga kafi kenan.
To ga kira daga Kamaru likita wane ne a Kamaru? Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Abdulrahman Tahir a Kamaru yake magana.
To Abdulrahman tambayi likita saboda lokaci.
Tambayar da yake zama yawa a kan wannan ciwon sugan nan wanda yake baya warkewa da wuri idan aka ana magani ana bari abincin da ake shi ana gujewa
amma malam mun gode amma muna magana akan
sankarau
ne tukunna sai ka yi hakuri wani lokacin zamu tabo magana sai gan zamu lalubo likita sai an samu ka wannan tambayar to amma yanzu kan saboda lokaci dole ina ga sai dai mu ce mu je bari likita ya rufe amma ga wanda ga Zamfara wane ne a Zamfara cikin gaggawa
Nure ne balawan ce mu sau jihar Zamfara
tambayi likita
likita wai idan mutum ya kamu da wannan cutar kafin zuwa asibiti irin agajin nan na gaugawa wani mataki ya kamata a ɗauka kafin zuwa asibiti
to mun gode likita kaji me zaka bashi ansa lokaci yayi
to ba akwai karanci abin da za su iya masa a gida kawai a tabbatar da idan tana cikin yanayin idan akwai kaifin zazzabi ana iya bashi maganin zai dan saukar da wannan zafin jikin nashi kafin a je da shi asibiti sannan kuma idan yana ta zufa ne a bashi ruwa ya sha da sauransu kafin da ya je asibiti idan yana cikin hankalinsa
wato daga nan kawai a kan zuwa asibiti
Kwarekwa.
To likita mun gode sosai da ka samu lokaci kai magana da mu Dr. Salo Ibrahim Kulfa. Sai wani lokaci.
Mun gode sosai, Allah saka da khairi.
Haka, to ai din da yake kaman samu tangar Allah, amma dai mutane sun ji da abubuwan da ya faɗa, yanzu kan dole mu tattara ina yi muna mu koko Maryam.
Allah haka ne. Ina tunani na ci adda Allah sauke wannan abukan.
Amin amin. To yanzu kan amma da din.
Maryam Bashir Bugaje.
Sai kuma ita Julia Gresham ita ce wacce ta hada sautin kamar da aka ji ta bada umarni sai injiniyan mu na yau Aden Otuko ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa
malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba